أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
الله أكبر.
Bayan mun ji kissar Annabi Nuhu da shi da mutanansa lokacin da ya kira su suka ki karbar wannan sako da ya zo da shi daga wajen Ubangijinsu, ba ma kin karbar kawai ba, suka wulakanta shi fiye da wulakancin da kafirai suke yi wa annabinsu. A ƙarshe ya tabbatar da ba za su yi imani ba, ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki fansa a kansu, ya hakallakar da su, shi kuma ya rama masa irin wulakancin da suka yi masa. Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya amsa, ya halakar da su a cikin jirgin ruwa. To, saboda haka Allah ta'ala ya ce walaqad tarakanaha aya fa hal min muddakir, mun bar wannan jirgin ruwa ya zama wata alama ce ko wai Allah akwai wanda zai wa'azutu ko akwai wanda zai tuna. Wannan jirgi ne wanda ya tsaye, wato ya tsayar da mutanen kirki wanda suke biyayya ga Allah da annabinsu, waɗanda ba su shiga cikin wannan jirgi ba suka halaka. To, saboda ko akwai wanda zai izina da wannan shi ma kar ya yi aiki irin na mutanen annabi Nuhu da suka ƙaryata shi, kuma ya yi aiki kyakkyawa irin na annabi Nuhu da shi da jama'ar da suka tsira a cikin wannan jirgin ruwa. To, saboda haka Allah subhanahu wataala ya ajiye wannan jirgin ruwa ya zama aya, inna ja'alaha tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya, saboda mu sanya wannan jirgin ruwa ya zama abin tunawa sannan kuma udhunun wa'iya, kunne mai ji na ƙaruwa ya ji ya kiyaye ga wanda bai gani ba, labari ya ji. To, amma a halin yanzu kamar yadda muka faɗa, jirgin yana nan, ana sharing ɗinsa a kafofin yaɗa labarai. To, sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba dai bayan wannan kissa, fa kaifa kana azabi wa nuzur. To, sauran ma jama'a gabaki ɗaya bayansa su dubi irin yadda azabi, azaba ta take ga wanda duk yake karɓar umarnina wani zur da kuma gargadi na shi gargadi shi ba azaba bane to saboda haka ya zama gargadin yana da yawa shi kamar rahama ne wanda zai tsirar da kai idan kai aiki da shi kamar yadda Hausawa suke cewa gargadi in kunne ya ji jiki ya tsira haka yana iya zama rahama ne azaba kuma tana iya zama wani kamar hannunka mai sanda wata matashiya irin yadda gani gawa ne isa wani tsoron Allah in ka ga gemun dan uwanka yana cin wuta ko ya kama wuta to kai sai kai kokari ka shafa wa naka ruwa tun daga waɗanda aka azabtar da su saboda sun yi karɓar sako to kaga ai kai ya kamata ka azutu kai izina da wannan karkai irin aikin su daga na gaba aka ce ake ganin zulfin ruwa to saboda haka Allah ta'ala ce to fa kaifa kana azabi wa nuzur tunda annuzur jam'i ne azabi ɗaya ne to nuzur rahama ne azaba kuma guda ɗaya ce saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa azaba guda ɗaya ne amma rahama tana da yawa shi kullun Allah subhanahu wa ta'ala shi rahamar yake so yayi wa bayinsa amma su kuma suna ta kaucewa walaqad yassarna alqur'ana lidhikr haƙiƙa mun sauƙaƙa alqur'ani lidhikr ko dai saboda samun sauƙin haddace shi Allah yana taimakawa a samu sauƙin haddacewa alqur'ani inda ba dan haka ba wanda zai iya haddace kalma ɗaya wacce Allah ta'ala ya faɗa idan aka dubi girman Allah aka dubi shi ne ya yi magana to ba wanda zai iya yin irin wannan maganar bare ma har ma ya iya haddace ta kamar yadda Sa'id bin Jubair ya faɗa inda ba dan saboda Allah ta'ala ya yassari ya sauƙa ba ba wanda zai iya haddacewa wata kalma wacce ta fito daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma alqur'ani shine kadai daga cikin dukkan littattafai waɗanda Allah ta'ala ya saukar wanda ake iya haddace shi gaba daya aka amma duk wannan littafan nan ba wanda ya iya haddacewa har yanzu ko at-taura ko injila ko sufi ibrahim ko musa sai dai ka dauko takardar ka karanta amma shi wannan kamar yadda muke gani duniya ciki take da muhaddisan alqur'ani Allah ne kadai ya san yawan su tunda kan yan shekara biyu kowace shekara za a samu muhaddisan qur'ani a daidai wannan shekarar waɗanda sun kai dubbinai yan shekara uku yan shekara hudu yan shekara biyar yan shekara shida yan shekara bakwai kai ta tafiya kai ta tafiya musamman a wannan zamani a da ne in kaga yaro karami ya haddace alqur'ani to sai dai wanda ya kasance daga baya ya zama wani babban kutubi ko wani babban gausi irin manya-manyan malaman nan da suka cika duniya da shirya da ilimi to su ne a tarihin zaka ji an ce sun haddace alqur'ani suna da shekara bakwai yawo amma bini imata rabbika fa haddith yawo da nake na neman karatu a gabar ni dai adiya wace yawacin da ne a wannan zamanin banga karami wanda yake sa'ana wanda ya haddace qur'ani kamar ni ba a lokacin shekara 11 naji girgir ja kusko abari guyo badi gana bindigi jajere kolere koriyal wannan wadin na can na gabas ne balle sannan nazo na yi kaddiko a gashuwa hali yanzu akwai tsangaya ta tana nan yamma da tasha a garin yamma ka tuzo wanda ma lawan yanzu shine wakilina wanda da na bari shi ne Malam Musa ɗan Dukware shekaru biyu ya rasu. Amma kuma na ɗa wani yanzu yana nan shi ne Malam Awwal mun je da yara nan sun ga gurin kuma sun gan shi. Banda garuruwa kuma a nan jihar Kano wanda muka yi ta yawo da malaminmu shi ma amma ka tafi irin su Kolere, Jajere, Nangere, Fatasko. Duk wa'in nake ga muku ba inda ban je na zauna ba neman Qur'ani kawai. To saboda haka in ba wa'insu da Allah Ta'ala ya yi wa wata baiwa ta musamman ba, ba a iya haddace Qur'ani da 'yan ƙananan shekaru. Amma a yanzu sai ga 'yan yara ƙanana kuma duk zagawa da ni ban ga wata mace mahaddaciya ba. Amma a yanzu ga mata nan suna haddacewa Al-Qur'ani kafin a yi aurensu. Waɗansu ma suna gidan mijin suke haddacewa Qur'ani. Waɗansu ma bayan sun tsufa ga su nan muna ganin suna haddacewa Al-Qur'ani. Waɗansu tsofaffin 'yan shekara 50-60 har shiga musabaqa suke muna gani a wayansu ƙasashe. Wannan zamani ne ya kawo da wannan sauƙi bayan wannan sauƙaƙawa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Matan nan da suke haddace Qur'ani ba wai suna haddace Qur'ani, a'a, har ma idan ka je irin makarantun nan na tahfizi ana saukar karatu a koda yaushe, ko sauka ko tahfizi, a yanzu zaka cewa matan su suka fi yawa. Zaka je makaranta ka samu cewa mata guda 70 sun haddace Qur'ani, amma mutum maza uku ne kawai daga cikin maza kawai a cikin makarantar. Su ne kawai suka haddace ko su ne kawai suka sauki. Da makarantu suna nan a yanzu waɗanda ake haddace Qur'ani a shekara ɗaya, wasu a shekara biyu, wasu a shekara uku. Da kudi inda ka kai da saurin haddace Qur'ani sai dai kai wajen shekara takwas sai ya zama kullum sumuni sumuni. To saboda ka shi Qur'ani dama can ba a gida ake zaunawa a karanta shi, wani gurin ake tafiya. A zamanin da irin jihar nan ta Bauchi, Yobe da Borno su ne suke ɗiban wato masu koyan karatun Al-Qur'ani. Kuma ko can ɗin ma ba a cikin birane ake zama ba, sai a ƙauyuka. Zaman birane yakan hana karatu kuma yakan kangarar da yara. Wannan yunƙuri na yadda za a gyara, da ƙoƙarin gyara ake ba wai ƙoƙarin ɓatawa ake za a ɓata makarantun gaba ɗaya, a wargaza su gaba ɗaya, kowa ya kama gabansa ba. An sha yin yunƙuri kusan shekaru 30 nan baya, yaya za a yi da makarantun tsangaya, yaya za a yi da makarantun tsangaya, a inda wasu daga cikin masu hukunci har suka zo suka kafa waɗansu hukumomi masu zaman kansu waɗanda za su riƙa kula da makarantu na tsangayu, irin yadda za a kyautata wa malaman da su kansu ɗaliban a hana su barar. Mun ga wannan misali a nan jihar Kano, a inda ya kasance aka yi wata hukuma ta kula da tsangayu. A inda wani Malam Aminu Sagagi ya zama shugaban wannan hukuma. A inda kowace tsangaya aka gyara ta, aka yi musu wuraren kwana, malamin shi kuma aka bashi jari. Kuma duk wanda ya haddace Qur'ani an ɗauke shi wannan yana da digiri kenan, za a riga biyansa albashi na mai digiri. To irin yadda aka ɗauko kenan, shi ma wani shugaban ƙasa shi ma da ya zo shi ma ya yi ta ƙoƙari irin yadda shi ma zai kyautata. Saboda haka lamarin Al-Qur'ani da masu karatun Al-Qur'ani a yi taka tsantsan da shi. Inde ba za a gyara ba, to a kyale Allah subhanahu wata'ala ya ce ba shi da waɗansu mutane idan kowa yana da irin nasa ahalin yana da irin nasa jinsin wato yana da irin nasa mutanen to shi masu karatun alqur'ani su ne nasa su ne iyalansa su ne ahalinsa idan yayi yunkuri zai yi azaba zai wata ukuba ko da irin annoban nan ko wani abu makamancin wannan idan ya dubi yara kanana da suke karatun qur'ani to sai ya fasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo sauki na haddace alqur'ani a wannan zamani kamar yadda muka faɗa to sai dai haddacewa qur'ani da ake a makarantu na tahfizi ba iri ɗaya ne da wanda ake yi da haddada ake yi a makarantu na tsangaya ba ka makarantun tsangaya ana haddace qur'ani ne zahirinsa da baɗininsa da baƙinsa da harafansa da wasalinsa da dukkan wani abu wanda shi ya zama da shi qur'ani ko shi zai taimaka a haddace qur'ani a irin yadda duk makarancin qur'ani in dai na tsangaya ne ka zaunar da shi a inda ka gan shi duk inda ka gani ka zaunar da shi kace da shi ya rubuta ma qur'ani yadda yake a lauhul mahfuz to anan inda yake zai rubuta maka saboda komai da komai ya haddace kowanne ma zai iya ga maka ko guda nawa ne an ce komai da komai ana nufin komai da komai da izanzuninsa da juzikinsa da sumunansa da sulusansa da kamme ɗinsa da canme wato da rabayawarsa da inda wannan yake a rabe da inda yake a haɗe da inda yake sinne ko sadine inda yake wauni inda yake fane inda yake alibiya ne inda yake kirkiri ne gawarya ne wani duk irin waɗannan abubuwa abin da ya shafi laftara a haddace yake wanda za a ƙone ƙur'anin duniya in ka taɓa makaranci guda ɗaya wanda ya haddace ƙur'ani a tsangaya to a nan inda yake zai iya mayarwa da wani ƙur'an da za a kwafa a duniya nan inda nake a ce kada in tashi daga nan gudu in rubuta ƙur'ani zan rubuta shi a nan inda nake kamar yadda ake gani yanzu babu wani abu a gabanmu wanda ma yayi kama da takarda irin yadda yake a lauhul mahfuz in dai yadda muka karanta din nan haka yake haka yazo daga Allah subhanahu wata'ala zuwa mala'ika jibril zuwa manzo sallallahu alaihi wasallama har zuwa ga malamanmu to yadda yake din nan haka zan rubuta shi ba ni kaɗai ba kowane na gaya muku in dai wanda ya haddace ne amma wanda ba tsangaya ya haddace ba zai haddace sosai tilawa mai kyau da tajawidi da komai to amma ba lalle ne kuma ce ya haddace da dukkanin harafan da kuma dukkanin ƙa'idojin da ake bi na rubutun Qur'ani ba in akwai to akwai sai dai su zama ƴan kaɗan saboda haka waɗanda suke yin karatu na tsangaya su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ke amfani da su wajen tsarewa alƙur'ani kar wani abu na ɓarna ragi ko daɗi ya shiga cikin ƙur'ani saboda komai ƙanƙantar ko alibiya ne baka rubuta ba ka kai wajen darasu za a yi darasu kafin ma a ce irin hannayen da za a gani sun kai wajen gurin alibiyan da ba kai ba ko wani ɗauri ne ba kai ba ko wani ɗigo ne ba kai ba ko wani suka ne ba kai ko mai ƙanƙantar abin daga dandanin hannaye sun kai kan wannan abin cewa sai an gyara babu yadda za a yi mutum ya tashi da allansa a wajen darasu akwai gyara a ciki babu yadda za a yi mutum ya rubuta ƙur'ani har ƙur'anin ya fito ga jama'a ya kasance kuma cikin ƙur'anin akwai gyara sai dai idan ya kasance shi da ya rubutun ya duba shi shi kaɗai kuma ya dilfati ba a'ama katibi idan mai rubutu makaho ne kida ko yayi wani abu ba daidai ba amma harshen sa ya fada daidai shine bai rubuta daidai ba shi kuma bai bai wani ya duba ba to kila ana iya samun wani gyara a jiki saboda haka ashe abin da ya kamata ni duk wani abu zai kyautata wannan tun muna kan abin da muka sani kar mu je mu abin da bamu sani ba babu wanda ya taba dauko dan sa ya bayar da nufin cewa ko dan ya zo ya kama ko wata riba zai samu a'a kawai saboda ya ji Qur'ani yana da daraja kawai saboda haka iyaye suke ba da ƴaƴansu wani dan sa din shike nan amma saboda neman albarkar Qur'ani da neman taimakawa wajen karatun Al-Qur'ani sai mutum ibada ɗansa wani kuma suke nan guda biyu ya bada su wani suke nan guda uku ya bada su wani hudu ne ya bada su gaba daya kuma duk abin da ya same su bai damu ba mu da yunkurin da muka yi tai a wayancan shekaru wajen 30 da suka wuce shine ya zama cewa kowanne dalibi mai neman karatun Al-Qur'ani nan ga malami shi malamin an san na ina ne shi kun wannan dalibi na ina ne an san jihar su an san karamar hukumar su an san wane ne sarkin su waye hakimin su wane ne kuma duka ci waye mai unguwa da sunan sa da sunan iyayensa kuma sannan iyayen su kuma ga wani abu da za a dora musu wanda za su rika bewa malamin saboda ciyarwa da ƴaƴansu saboda haka irin malamin ya ɗebi yara ya tafi da su kamar yadda ake yi a da idan an ce wannan malami ne yazo zai tafi makaranta zai zo kamar ya kwana ɗaya kwana biyu nan na can gidan su kawo ƴaƴansu na can gidan su kawo ƴaƴansu na can ma in an ji labari su kawo waɗannan masu kawo su haɗa masa ƴaƴa 20 30 ya tafi ina zai je oho zai dawo ba a damu ba yadda ake yi kenan ada ba ma wannan ba kila bayan ya tafi da yaran nan wani ma kuma ibi shi a guje da yarinya a hannunsa ce ya bashi mata ko kuma an daura aure a fita bayan gari duk wanda aka gani kamar almaji da allo irin a cikin tabarmin nan ya daura kawai shi kenan kawai a bashi yar an bai sadaka a dawo shi kenan shi waye oho ina zai je zai dawo oho za a sake ganin su don sun ji malamai na da suna cewa karatun da muka yi rannan na cewa idan mutum ya mutu duk ayyukansa duk file din rubutun ladansa an rufe in banda guda uku na farko sadaqatun jariha sadaka mai gudana to da yake littafin nan ba wasali ne da su ba to sai ka ji wani malamin kawai sai yake sadaqatu jariya to idan aka yi sadaqatu jariya to sadakar yarinya kenan to sai suke fassarawa da haka mutum ya mutu alhalin kuma ya yi sadaka da yarinya to za a yi ta rubuta masa lada to wannan ce ta saka su kuma sai to tun da yake haka ne to sai su sami yansu sai su samu wani almajiri a bayan gari ya zo zai tafi makaranta kawai sai a bashi ko kuma a daura aure da Muhammadu a kwankwasa gida in mutum ya bude a miƙa masa ko kuma irin zaman nan na majalisa da samari suke a daura aure da wata yarinya a wani guri a zo a gaya wani wani albishirinka an baka yarinya kawai shi kenan an gama kenan auren kenan ita mun ba za ta ce a'a ba haka za su je su ci gaba da zama oho ina zai tafi da ita to yadda ake kenan a da duk amma wannan fa imani ne fa da yadda ji aka yi kaiwai annabi ya ce haka a kuskure ma fa aka fassara amma mutane suka yadda jin girman Qur'ani suka yi da girman wanda aka saukar Qur'ani saboda haka suke ɗiban ƴaƴansu ba tare da jin ciwo ko jin zafi ba su hakura da taimakon da yaran za su yi musu, su hakura da jin daɗi da zama da yaran za su yi musu, za su yi da yaran, su ba da yaran kawai tun da dai an ce Qur'ani yana da daraja kawai. Kuma har yanzu haka ake, ba a taɓa samun wani uba da ya ba da ɗansa yaro makaranta wai da cewa wai ko zai yaron wai ko zai kamar wani abu in yi girma in ya zama wani abu, ko kuma shi malam yana yin wannan ne don ya zama wani abu. Duk gabaya duk an haɗu kawai don Allah ake. To shi yasa tun a wancan lokacin aka yi ta ƙoƙarin yadda za a ba kashe abin za a yi ba, gyarawa za a yadda za a gyara musu. Ci gaban da ake samu yanzu za a iya yin komai. Ai tsangaya nan dama ana yin tsangaya ne a bayan gari ake, ba a cikin gari ba. Wannan zamani yazo duk aka babbata abubuwa, mutane suke zama a cikin gari suke shiga sorayen mutane suke ga gari gina gina. Amma da can dama tun asalin tsangaya a wajen gari ake yin ta, ba a cikin gari ba. Kamar yadda kaga makaranta irin ko ta jami'a ba za a zo a yi jami'a a cikin tsakiyar gari ba, sai dai a bayan gari. To haka ita ma tsangaya sai dai a bayan gari. Kamar yadda kaga cewa jami'a ba wai mutanen garin ne kawai ba, mutane ne na ƙasashe da yato, haka ita ma. Kamar yadda kaga jami'a dukkaninsu matasa ne samari kawai. To haka ko wata college babba za ka cewa ba a cikin gari ake yin ta ba. Za a iya kyautata irin wannan ta yin warewa wani guri a wajen gari inda za a killace shi a gina shi a ce wannan tsangaya ce. Sai suya su kawai da kuma dokoki da ƙa'idoji, kowanne an san inda ya, kamar yadda duk wanda yake makaranta ta jami'a ko yake wata kwaleji an san ɗan wane ne, akwai rajista, akwai sunansa, su malaman an san su. Duk wanda ya yi wani abu za a iya hukunta shi saboda an san shi, an san a ina yake, in abin kirki za a yaba masa. To idan aka yi haka sai ga cewa an jefi tsuntsaye da daman gaske, ga dai lada da za a samu, ga kuma rigakafi na annobobi da masifofi da aka tanadar a ƙasa, ga kuma har da cewa Alƙur'ani, ga ragewa waɗansu bala'ai irin na ɓata gari. Duk wani abu da za ka ji an ce wai almajiri suke, duk wannan ba gaskiya ba ne. Sai ɗan abin wataƙila ba a rasa ba. A kowace irin tafiya sai ka samu na kirki, sai ka samu wanda ba na kirki ba. In ma suna yi sai zama ko dole babu abin da mutum zai yi. Kai ba sana'a kake ba, karatu ke, ba kuma mai baka. To wataƙila da ƙurushiya garin neman abin da za ka kai bakinka, sai ka je ka ɗauko wani abin ƙila ko ba abin da aka yarda da shi ba ne, ko ka yi wani abin wanda ko ƙila ba abin wanda aka yarda da shi ba ne. Amma a duba irin yunƙuri da mutanen da suka yi na ƙoƙarin kyautatawa da gyara wannan hanya wacce take mai girma ƙwarai da gaske, duk wanda ka gani wane ne a nan ƙasar babban malami, babban shehu, babban wane ne, sai da ya yi wannan karatun na tsangaya. Kowa almajiri ne. Saboda haka sai wawa, sai mahaukaci ke rena mafari. Kamar yadda shata yake fara. Saboda haka muna fata mahukunta, yanda duk suke da dama, akwai wanda suke da damar da za su ɗauki nauyin ma duk ma ɗaliban gaba ɗaya na Ƙur'ani na ƙasar nan gabaki ɗaya, saboda albarkar da Allah ta'ala ya yi musu, albarkar Ƙur'ani. Muna fata irin wannan duk su farga. Gwamnan Yobe a bara ai kaga musabaka ya sa ta rubutun Ƙur'ani, aka kawo makarantan aka killace su. Duk wanda ya rubuta Alƙur'ani a tsawon lokaci kaza, ga irin kuɗin da za a baya, ga irin girmamawa, motoci ne, makani, ajini, kuɗi ne, a bara-baran nan ba. Haka aka yi a gaidan. Irin zulum ɗin nan wanda ya fito da ƙoƙari, kuma dama ƙasar Barna ce ƙasar Ƙur'ani mu a wajenmu, nan dama an shahara da ilimi ne kawai na littafi. irin gwamna na Bauchi suna iya yin wani abu wanda zai kasance a kyautata in suna gyara tsangayu ai can za a tafi shi mai neman karatun Qur'ani inda zai samu karatun Qur'ani yake nema ba wai jin dadi ake ba ba neman ina zaka ji dadi ba inda zaka samu karatun Qur'ani dandanan ka koma gida da kuma sauran kamar yadda muka faɗa wanda Allah ta'ala ya tarfawa garin su nono masu hannu da shuni su taimaka irin yadda wannan lamari na karatun Al-Qur'ani yadda aka saba kaman bai wargaje ba kaman irin yadda na kasashen Laraba ma bai wargaje ba suna nan suna ci gaba da yi to shine Allah ta'ala yake faɗa cewa ba wai yin mu bane ko dagewar mu ta sa muke haddacewa Qur'ani a'a shine ya sauƙaƙa Qur'ani Allah ta'ala ya sauƙaƙa Qur'ani saboda a haddace shi cikin sauki ya sauƙaƙa irin yadda za a iya fahimtar abinda Allah ta'ala yake faɗa dandanan a gane a yi aiki da shi Allah ta'ala ya sauƙaƙa Al-Qur'ani irin yadda za a wa'azuti da shi kamar yadda ya sauƙaƙa harafan ma yadda zaka kai fidici da harafan Qur'ani babu wahala babu wata sarƙaƙiya baka samu wani baki da baki sun haɗu wajen faɗar kuma ya gagara ba saboda an samu sarƙaƙiya ba a'a komai a sauƙi yake zaka iya karanta Qur'ani tun daga farko har zuwa ƙarshe baka samu waɗansu harafai a lokaci ɗaya sun ci karo a harshenka ba su kansu harafan a jere suke a tsare suke haka nan kalmomin haka nan jimlolin haka nan ayoyin kuma duk masu sauki Allah subhanahu wata'ala ya faɗa fa innama yassarnahu bi lisanika abin da yasa muka sauƙaƙa Al-Qur'ani a harshenka litubashshira bihil muttaqina dan kayi wa masu tsoron Allah arbishir da shi qauman ludda mutanen kuma da ya kasance kafire masu taurin kai su kuma kai musu gargadi da shi haka Allah ta'ala ya faɗa a aya ta kusa da ƙarshe a suratul Maryam mun ci ta kusa da ƙarshe to ta zama aya ta 98 ke kamar yadda ya faɗa kuma aya ita ma ta kusa da ƙarshe a suratul Dukkan an ce suratul Dukkan tana da aya 56 to kaga aya ta 55 kenan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake da fadlan min rabbik innahu fadlan min rabbik zalika huwa al-fawz al-azim fa inna ma yasna bi lisanika abin yasa muka sauƙaƙa Al-Qur'ani a harshenka fadlan min rabbik zalika huwa al-fawz al-azim yad'una fiha fakihatin yad'una fiha kaman innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun muttaqina fi jannatin wa uyun muttaqina ala kurrin muttaqina ala innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin kudun wa istabaqin mutaqabilin kazalika wa zawajna bi hurin in la yazuquna fiha al-maut illa al-maut al-ula wa qahum azab al-jahim fadlan min rabbik zalika huwa al-fawz al-azim fa innama yasna bi lisanika la'allahu yatazakkarun ita nake ne abinda yasa muka sauƙaƙa Al-Qur'ani a harshenka la'allahum yatazakkarun ko su mutane za su zama yatazakkarun suna wa'azuta fartaqib innahum murtaqibun ita ce ayar ƙarshe a suratul Dukkan saboda ka saurara in ba su karbi wannan sako ba ka saurare su su ma suna sauraron azabar da za a yi musu ne akwai irin waɗannan ayoyi a cikin Qur'ani wanda suke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya zama yana sauƙaƙa alƙur'ani a harshen wato annabawa. So daga wacin aya ta Dukan ayunta 56 wannan kuma da muke karantawa Suratul Qamari 55 ita kuma waccan 56 akwai 54 Suratul Saba'i 55 guda biyu ne da wannan da kuma Suratul Muddathir 53 Suratul Fussilat 52 Suratul Qalam da Al-Haqa daga nan babu 57 babu 58 babu 59 sai dai 60 kuma haka suke a dai ruwayarwar shi saboda ka fi halimin muddakir akwai wanda zai wa'azutu akwai wanda zai kasance ya tuna idan ya ji abin da aka yi wa waɗanda ya kasance suka ibin saƙon Allah na azaba ya ga kuma irin yadda aka tserar da annabawan da Allah ta'ala ya aika musu shin zai wa'azutu ya ƙi yin aikin na waɗanda aka halakar ya yi aikin waɗanda Allah ta'ala ya tserar a jama'ar annabi Nuhu alaihi salam. Allah ta'ala ya kawo ai tamimi ta irin waɗannan harafai walaqad yassalnal qur'ana lidhikr a cikin wannan sura za ga an maimaita shi wajen sau biyar walaqad yassalnal qur'ana lidhikr to kamar irin yadda aka yi ta maimaita wailun yawmi idhin lil mukadzibin bayan kowace aya da Allah ta'ala ya nuna ta izina kamar yadda Allah ta'ala ya yi ta maimaita fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban a suratul rahman nan ma saboda wato bayan kowace ni'ima da Allah ta'ala ya ambata to haka nan ma Allah yake ta maimaita wannan dan saboda maimaitawar zai saka a rike zai saka a fahimta zai saka a rika tunowa sannan kuma sai ya kawo kissa ta biyu a cikin wannan sura ita ce kissar Adawa da su da annabinsu annabi Hud alaihi salam kazzabar adin su ma adawa sun ƙaryata annabinsu to da suka ƙaryata annabinsu me ya faru fa kaifa kana azabi wunuzur yaya azabata da kuma gargaɗina ya kasance saboda haka in akwai mai amsa in babu ga amsar inna arsalna alaihim rihan sarsara hakika da suka ƙaryata din sai muka aika musu da iska sarsara sai iska ce wato mai ƙara akwai ƙara a cikinta kuma mai sanyi fi yawmin nahsin mustamir a cikin rana ko ayyamin nahasatin kamar yadda ya zo a Suratul Fussilat rani kuma wato nan nahisa a gare su amma rani ku na sa'ida ga annabi Hud da shi da waɗanda suka yi imani da shi kuma wannan nahisan mustanir a jere sai da aka samu kwana 7 da dare 8 fi ayyami sarsar kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a surar Al-Haqa wa amma adu fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakkaraha alayhim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin kwana ne ko dare ne 7 ranikun su ne 8 a jere har kwana 8 ana yin wannan iskar sassarin iska ce wato mai ƙarfi mai sanyi kuma atiya mai ƙarfi zamu ga irin ƙarfin nata anan fi ayyami na hasin mustani tanzi'un nasa sai ta rika curowa mutane kaman tun daga ƙarƙashin su inda suka tsaya ta curo su ka annahum a'ajazu nakalin khawiya in ta curo su sai ta sama da su in ta sama da su kuma sai kuma sannan ta dawo da su kuma taka ya zama kai ifarfashi irabu kuma da wuya wuyan shi ma iriddige amma saboda sanyi dandanan kuma su bushe su kame su zama ka annahum a'ajazu nakali sai ka ce ku tittire ne na dibiro wanda ya kasance bushashe babu komai a cikinsa nakalin munqa'ir kaman wato wani dibino ne wanda aka ciro shi da saiwar da saiwunsa tun daga ƙasa don saboda su dogaye ne yadda kasan dibinan haka suke saboda haka Allah ta'ala ya kwanta su da dibino to Allah ta'ala ya ce to fa kaifa kana arabi yaya kuka ga yaya azaba ta kasance wani zurfi da kuma gargadina saboda haka in kun lura za ku ga cewa lallai azaba ta in aka dubi wannan yadda ne wa adawa azaba to za a gane lallai azaba ta ba ta wasa ce ba babu wanda zai wasa da wannan sai ga falalle sai marar hankali saboda haka ga shi nan gargadi ga waɗanda ya kasance suke raye gargadi in kunne ya ji jiki ya tsira wanda kadai sallan alqur'ana li dhikr haqiqa mun sauƙaƙa alqur'ani saboda wa'azi saboda tunasarwa saboda haddacewa halimin muddakir to akwai wanda din wanda zai wa'azutu wanda zai tuno irin abubuwan da za su amfane daga cikin irin waɗannan kissoshi na al'umai waɗanda suka gabata abin da ya faru tsakanin su da su da annabawansu kowane annabi wanda jama'a su suka ƙaryata sai Allah ta'ala ya ɗaukar masa fansa a duniya azaba kuma sannan a lahira wata azabar akwai wanda zai tuna wannan ya amfane shi shi ma ya sa shi wani mizani ne wani mudubi a rayuwarsa na'am
kadabat tamudu bin nuzur faqalu abasharan منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فأقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المهتزر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
الله أكبر
كذب الصمود بالنذر صمودا سن قرية منزني saboda wanda ya ƙaryata manzo guda ɗaya ya ƙaryata ma dukkanin annabawa ne tunda duk sakon da ya iri ɗaya ne kuma duk wanda ya aika su ɗaya ne shine Allah subhanahu wataala kuma duk laƙabin nasu annabawa ne mursalai ne saboda ka sun ƙaryata da annabi Salihu amma tanka sun ƙaryata da sauran annabawa ne to yaya misalin irin ƙaryatawa ta su take su kuma wannan salo suka dauka makalo cewa sai suka yi a basharan minna wahidan nattabi'u a ce mutum ɗaya jallin jal a cikinmu shi kaɗai wanda ba wata jama'a ce da shi ba kuma yadda muke jama'an nan wato duk gaba ɗaya kuma mu je mu dafa mara baya shi kaɗai to in ku haka ya faru inna idhan lafi dalalin in ku haka ya to lalle mun zama a cikin bata a cikin kuskure wa su'ur da kuma hauka a unzila alaihi dhikru min bainina yanzu a ce shi kaɗai a saukar masa da wahayi mu ga munan a cikin akwai waɗanda suka ci shi bal huwa kazzabun ashir ba ma haka bane kawai makarici ne kuma ashir mai girman kai wato yana so ne wato ya samu wata ɗaukaka saboda aka yi ƙirƙiro wannan ƙaryar a unzila dhikru a unzila alaihi dhikru min bayna a unzila alaihi dhikru min bayna na akwai na sutu sad a unzila alaihi dhikru min bayna batun fi shakki min dhikri balla ma yazuku azab wancan kenan Allah ta'ala ce to ya ji sai alamu na gadan a ranar gobe kiyama ko kuma gobe da za a saukar musu da azaba ko da yake dai an ba su kwana uku man al-kazzabul ashir wane ne makarikin waye ko mai girman kai shi ko ku su za a gane za su gane kun cewa su ne makaritan dan saboda sun ƙaryata abin da ya kasance gaskiya ne sun ce ba gaskiya bane wasu ne al-ashir masu girman kai ina mursilin naqati fitnatan lahum za mu fito musu aiko musu da taguwa shin in ba a manta ba sun ce fati bi ayatin in kunta min sadiqi asuwatul shura ka zo mana da aya in har gaskiya kake kai annabi Hudu annabi Salihu qala hadhi naqtar lakum aya fa zaruwa ta kul fi arna wala tamsabitu fa yakutukum azab yawmin azim shi to ga wannan taguwa wannan raquma ita ce aya din da kuka nema ku kyale ta tai kiwo a ƙasar Allah ta ci tsirran Allah ita ma baiwar Allah ce naqatullahi ce wala tamsuwa bi sun faya ku sakun azabu yawmin adin kar ku ce za ku cutar da ita sai azaba ta rana mai girma ta same ku wannan a sura kenan shu'ara kenan wacin kuma tafutu hudin fa ya'khudhukum azabun qarib sai azaba kusa kusa ya kasance ta sami ku kafin aje azabal lahira wa aqruha fa qala tamattu salafata ayyam ku dan ji dadi kwana uku tunda kuka soke ta ku kashe wannan taguwa to saura kwana uku ku mutu an ba kwana uku shirya zalika wa'adun ghairu makazzub wannan alƙawari ne ba na ƙarya ba irin naku ba falamma ja amruna najjaina salihan lokacin da azabar ta zo sai muka tsere da annabi salihu falamma ja amruna najjaina salihan وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ كِذِي يَوْمِ إِذْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ كَمَا يَدْعُو كَنَا أَشِيْكِنْ سُوَفُ وَتَهُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّا نَوْنَ دَمْكِ كَرَنْتَ وَأَيْنَ زُوْفُتِ الْأَمَرِ لَشَيْءٍ إِنَّا مُرْسِلْنَا كَتِفْتَنَا شَنَوْ فَانْ مُنْ أَيْكُو وَنَنْ تَعْوَى تَزَمَا فِتْنَا دَمُّ جَرَّبَاسُ saboda haka sai ka saurara kai annabi salihu ka ga me zai faru wasabir ka da yi hakuri wannan bihimu sanda muka fito da wannan taguwa mun ga musu dalla dalla yadda ka'idar take wannan taguwa gashi ta zo rijiya ce guda daya a gari akwai ranar da ita wannan raƙuma nake nihi ita wannan raƙuma za ta sha ruwa ranar shan ruwanta ku ba za ku ɗebi ruwa ba ku kuma ranar da za ku ɗebi ruwa ita kuma ba za ta sha ba shikenan aka raba wannan ka'ida amma sai suka ce kaman wato an yi abin da ba daidai ba an yi rabo ba daidai ba za a raba su da dabba hada su daidai har dabba ita ma da ranar ta guda su ma kuma da ranar su wannan bihim ka ba su labari annal ma aqismatan bainahum ruwan ya kasance rabo ne tsakanin su kamu kamu ne baki baki ne kullu shirbin muhtarar duk wanda ya kasance ranar rabansa ta zo to a ranar ne zai zo isha suka ki wannan ka'ida shine sai ya kasance suka sako wani sahibahum Quddar bin Salif suka turo shi da yawunsu fata ada fa akar yi tsaurin kai yazo da takobi yi sassare sawayen wannan raƙuma wannan taguwa makaifa kana azabi wa nuzur yaya azaba ta take yaya kuma gargadi na yake zahu ga abin da za a yi musu inna arsalna alaihim sayhatan wahida tsawa guda ɗaya kawai na aiko wace mala'ika jibril yi musu idaka musu tsawa duk gaba ɗaya suka mace a gurin adudulkushe fa asabau fi darihin jasini fa kanu tsawa ɗaya ce kawai fa wata halitta ta Allah guda ɗaya ta yi musu sai suka zama kashimin muhtaza kaman dai kalmami kaman yayi kaman ciyawa na muhtazar wanda ake yin shinge da shi ko ake yin danga da shi ko kuma in an ce muhtazar shine wato abin yin danga ko kuma ciyawa ce irin ta kame yin danga manomi walaqad yassana alqur'ana lidhikr hakika mun sauƙa qur'ani saboda a samu sauƙin haddace shi a samu saukin karanta shi, a samu saukin fahimtar sa, a samu saukin wa'azuntuwa da shi fa halmin mudakkir. Saboda haka Allah ta'ala yana yi kuwa ko akwai wanda zai saurari Qur'ani ya karanta Qur'ani dan ya zama ya wa'azutin kuma ya tuna abubuwan da za su amfane shi. Saboda haka Allah subhanahu wataala ka samu daga cikin wa'anda Al-Qur'ani zai mana jagora zuwa ga kowane alkhairi, ba dan kuma saboda mun fahimce shi, mun fahimci wa'azinsa, mun fahimci tunasarwarsa, mun saurari kuma irin lafazansa, mun iya karantawa kila ma mun haddace. Muna fata Allah ta'ala ya sa ya mana jagora shi Al-Qur'ani kamar igiya ce, wannan bangaren tana hannun Allah, bangaren kuma tana hannun wanda ya karanta shi. Duk wanda ya san Qur'ani a gabansa ba inda zai kai shi illa kawai gidan rahama, gidan aljanna. Wanda kuma ya sa shi a baya bai karbi wa'azinsa ba, ko ya karanta shi, to shi kuma tun kuɗa shi zai a cikin wuta. Allah ta'ala ka kiyaye mu, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya irin waɗannan cutoci da suke faruwa. Allah ka yaye mana, Allah ka ba mu ikon fahimtar littafinka. Masu neman karatun Qur'anin Allah ta'ala ka yassare musu, wanda suka haddace Allah ka zaunar da tilawarsu, wanda suke taimakawa Al-Qur'ani Allah kai ma ka taimake su, wanda suke taimaka masu taimakon Qur'ani Allah, masu karanta Al-Qur'ani Allah su ma ka dube su. Innaka ala kulli shay'in qadirun wa bi'ijabi jadir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.